Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karan muna mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyar murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani yunkurin gwamnatin jihar Bauchi na bunƙasa harkokin kasuwanci. Sai kuma shirin na ƙasa da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa, shirin da ke yayata gudunmuwa da waɗanda suke da lalura ke badawa tsakanin al'umma. Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun ƙasar Ghana. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba an yankewa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari bayan da ya faɗa wa alƙalin New York cewa tsananin biyayya da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatar da hukuncin ga Cohen kan laifuka masu yawa, ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu kuɗi dala Amurka 280,000 domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da Trump, da kuma yin ƙarya gaban majalisa akan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. Alkali ya faɗa wa Cohen mai shekaru 52 a duniya cewa cikin abubuwan da suka faru hakan ya sa ya rasa halayensa na kirki. Cohen, wanda ya yi wa Trump aiki na tsawon shekaru 12, ya taɓa faɗin cewa zai iya mutuwa akan goyon bayan da yake wa Trump, sai gashi yanzu ya juya Trump ɗin baya. Da yammacin jiya Laraba, 'yan majalisar dokokin Amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a matakin sojin da take ɗauka a yakin basasar Yemen. Majalisar da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da fara muhawara akan batun, inda 'yan majalisu 60 suka amince, wasu 39 ba su amince ba, suna goyon bayan gwamnatin Trump wadda take jayayya akan ɗaukar duk wani mataki da zai kawo cikas ga dangantakar Amurka da Saudiya. Da yake magana da murya Amurka, Senator Richard Blumenthal daga jihar Connecticut ya ce akwai buƙatar kawo ƙarshen rawar da Amurka take takawa a faɗin da ake na kashe, wato ana kashe fararen hula da ƙananan yara da mabumai a Yemen sakamakon laifukan yaƙi. Aikin majalisa ne samar da ƙuduri, kuma kundin tsarin mulki ya bai wa 'yan majalisa damar ƙi ko amincewa da yaƙi ko wasu ayyukan soji. 'Yan majalisun Amurka dai ba su amince da goyon bayan da Amurka take bai wa dakarun Saudi, wato dakarun da Saudi ke jagoranta ba a yaƙin da ake a Yemen, domin daƙile 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya, rikicin da ya sanadiyar rayukan fararen hula kuma ya zamto wato mafi muni a duniya akan aikin agaji. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta samu nasarar wato ƙuri'a da aka kada don amincewa da shugabancinta, wanda hakan zai kare wani ƙalubalen shugabanci na shekara guda. Me ta samu nasara ƙuri'ar wato da 'yan jam'iyyarta ta Conservative suka kada, 200 sun amince, 117 ba su amince ba a jiya Laraba. A wani zama da ya kunshi 'yan majalisar jam'iyyar ta Conservative kaɗai kafin a fara kada ƙuri'a, me ta ce za ta sauka daga shugabancinta kafin zaben shekara ta 2022, matakin da ake ganin ya wato ya taimaka mata wajen samun ƙuri'un 'yan majalisun da ba su yanke hukunci ba ana dab da yin zaben. Minister Amber Rudd da 'yan majalisar Conservative Alex Shelbrook da kuma Robert Vogtland su ne suka tabbatar da sanarwar ta mai na cewa ba za ta sake tsayawa takara ba. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da tsibirin Jersey, tsibirin da ke kan gabar tekun Faransa, wadda za ta share hanyar mayar da kudaden gwamnati da aka sace kimanin dalar Amurka miliyan 5. Babban Attorney General na Kenya Paul Kihara Kiruki da ministan harkokin wajen Jersey Senator Ian Ghost su ne suka amince da yarjejeniyar a wani yunkurin kasar Kenya na yaƙi da cin hanci da rashawa. A watan Maris ɗin shekarar ta gabata, gwamnatoci biyu sun amince da wata yarjejeniyar musayar bayanai da za ta tabbatar da cewa duk wasu kuɗaɗe da aka sace za a mayar da su kasar Kenya. Goss ya ce an samar da yarjejeniyar ne domin a ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, kuma za ta kare tare da gano duk wasu kuɗaɗen haram.
We are transparent in what we do in financial services, and we meet the highest international standard.
Good, ya ce muna bayyana duk wasu abubuwan da muke a harkokin kuɗaɗenmu, kuma muna bin ƙa'idojin ƙasa da ƙasa da aka shimfiɗa, amma kuma duk abin da muke bai isa ba. Haka kuma muna haɗa kai da sauran ƙasashe, kuma yau mun amince da Kenya domin gano idan har an yi amfani da jersey wajen aikata wasu laifuka. Za mu yi aiki tare mu tabbatar da cewa al'ummomin kasashen sun ci moriyar kudadensu. Yarjejeniyar Kenya da Jersey iri ɗaya ce da yarjejeniyar da Kenya ta yi da Birtaniya da Switzerland. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta, wanda ke kan wa'adinsa na ƙarshe, yana yaƙi da cin hanci da rashawa ba ji ba gani. Cikin wannan makon ma an kama wasu manyan jami'an gwamnatin Kenya, an kuma gurfanar da su gaban kotu kan laifukan cin hanci da rashawa masu yawa.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. To madalla, bari mu faro takon daga Bautin Yakubu a Najeriya, inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin bunƙasa harkokin tattalin arziki ta hanyar samar da rancen kuɗaɗe ga manya da kuma ƙananan 'yan kasuwar jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
A ganawarsa da manema labarai, gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar, makaman babba na Bauchi, ya ce harkar kasuwanci shine kashin bayan ci gaban da manyan kasashen duniya ke tinkaho da shi.
Akwai bukata a tallafawa 'yan kasuwarmu. Babu ƙasa a duniya da za ta ci gaba ba tare da ka gina harkar kasuwanci ba. Ita gwamnati rawar take takawa wajen ci gaba a duniya, kasashen da suka ci gaba kalilan ne. Mafi yawan harkar da ake yi na kawo ci gaba 'yan kasuwa ne suke yi. To shi yasa na ga ya kamata mu waiwayi 'yan kasuwanmu.
Akwai kuɗi ne da kuka dora musu kaman ruwa a kai, ko kuma dai a'a tallafi ne kuka yi wanda yake bashi kuma su biya siyan da suka karba?
Bashi ne za mu je mu yarjejeniya da banki. Amma bambancin wannan bashin da aka saba shine ni a matsayina na gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin jihar Bauchi mun yi alkawari za mu dauke musu ruwan da ke kan wannan bashi din. Saboda haka bashi ne wanda babu ruwa.
Daga bisani na ji ta bakin shugabannin 'yan kasuwan da ma masu saye da sayarwa game da shirin bada rancen. Alhaji Salisu Garba Mai Zuma shine uban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi. Ga bayaninsa game da batun rancen.
Abin da zan faɗa na farko, godiya wa Allah da kuma gode wa mai girma gwamnan jihar Bauchi. Babu shakka tallafawa 'yan kasuwa da ya yi a yanzu a cikin wannan hali da ake ciki na tsantseni, wanda ya tsaya musu a banki ta ba su aron kuɗi naira biliyan ɗaya, kuma ya amince a matsayinsa na gwamna a jihar Bauchi zai biya musu ruwa har na tsawon shekara biyu, kuma za a raba wannan kuɗi local government 20, kuma da a raba shi ne gwargwadon irin kasuwancin local government. Inda tafi karfin kasuwanci dole kuɗin ta yafi yawa.
Yaya kaman ga ƙananan 'yan kasuwa masu tallan rake da mazar kwaila da gauta, za su amfana kuwa?
Duk suna ci, kuɗin da ya sauka har ƙasa zuwa ga dukkan masu ƙananan sana'a. Dan kana sai da gauta sai ya zama kai kuɗinka yana ƙasa irin 100,000, saboda haka ƙa'ida ma kuɗin namu babu ƙasa da 100,000. Kuɗi kashi uku ne aka kasa shi, daga 100,000 wanda shi ne mafi ƙasa, sai 250,000 dan sama kadan, sai 500,000 sai miliyan ɗaya. Zan muna son kuɗin ya zama ya kai ko ina ne insha Allah.
Alhaji Umar Jibrin Jagaba shine babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi, ya ce za a bullo da tsari mai inganci don raba kuɗaɗen.
Za a fidda tsari mai kyau ta hanyar da za a yi amfani da 'yan kasuwa wanda suke harkan kasuwancin nan, wanda da su yi kasuwancin nan, su sa kasuwan a gabansu, su juya kasuwancin su sayo su sayar, kuma su biya wannan bashi in Allah ya so, in Allah ya yarda.
Wani mai sana'ar sai da goro ya bayyana kyakkyawar fata game da shirin bada rancen.
Sunana Mustapha Shehu Idris, ina sai da goro. Alal hakika jin wannan magana na yi farin ciki, matukar farin ciki.
Jarin nawa kake ji a matsayinka na mai tallan goro kake bukata?
To ni a sana'ar goro ni dila ne. Gwargwadon abin da aka bani ko miliyan ɗaya aka bani ina bukata. In ma 500 aka bani ni ma bukaci ne. Gwargwadon abin da aka bani in abin da nake bukata ko in yi addu'a in ci gaba da zuwa so kaya.
Abdulwahab Muhammad daga Amurka da Bauchi a Najeriya.
A gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ni dai da Sarfilu ba mu sa abin da ake faɗa wannan waƙar ba. Abin da muka tabbatar shi ne ba zagin sarki. To yanzu kuma ga shirin na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da yau. Barkanmu da sake haduwa a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba. Shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar. A wannan mako shirin zai je Najeriya da Niger domin jin yadda nakasassu suka dage haikan akan maganar neman na kai da nufin hucewa kai takeici. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta zanta da wani tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayyar Najeriya Fred Manjak, wanne tun fil azal bai yarda halin na kasa ya kashe masa zuciya ba, domin tun yana makaranta ya jajirce a kan sai an bashi damar ya mori 'yancinsa na ɗan ƙasa a fannin ilimi, sannan daga bisani ya dage a kan neman aiki. Bari dai ku ji yadda ta kaya a kashi na farko na wannan tantaunawa.
Sunana Fred Manjak.
To bari in ji tarihinka.
Tarihina dai na shiga makaranta 1966, na kuma gama 72 daga nan
makarantar primary kenan.
Makarantar primary, sannan 75 na shiga aji daya na secondary a Government Teachers College a Numan. Daga nayi shekara daya sai na koma secondary school Kaltungo, amma ba a Kaltungo na gama ba, na gama a Government Secondary School Darasau. Lokacin da na gama aji 7 ba su bani admission ba, sai da na yi shekara 3 a zaune.
Akwai hujjan da ya sa ba a baka ba?
A to, na je interview sai su ce ba zan iya aikin malanta ba, ba zan iya kaza ba. Amma daga baya da na tafi Maiduguri, sai na je na gamu da ministan ilimi, lokacin ana kiransa Aliyu Biyu. So lokacin da ya gani ya ce, yaya za a hana ni zuwa makaranta don kaza-kaza, domin ya dubi interview din, ya dubi recommendation da aka bayar, ya nuna cewa wai ba zan iya kome ba.
Wannan na ƙasa da yake tattare da kai, an haife ka haka ne ko dai a'a ya same ka ne bayan kana da wayanka?
Ina da shekara 3 na samu wannan na ƙasa, domin babata tana gaya min cewa ina guje-guje ma da yamma wajen karfe 7 sai kawai zazzabi ya bige ni. Shikenan ban kara amfani da kafa ba har yanzu.
Ta baka labarin ko an kai ka asibiti a lokacin an gane ko me ya kawo maka wannan na ƙasa?
a'a ba su kai ne asibiti ba domin lokacin asibiti na kudi ne SIM Hospital Kaltungo domin an bude shi 1948 sannan an haife ni 1957 to saboda haka ilimi na zuwa asibiti ma ba su da shi lokacin saboda haka ba a kai ne asibiti ba
so a gida aka yi maka maganin zazzabi har dai ya zama na ƙasa ka kawo i wannan lokacin
kwarai da gaske
to a halin na ƙasa kai karatun primary da secondary nan kenan
eh to kin san na ƙasa kai ne kake na ƙasa kanka a zuci take na ƙasa idan kake ka na ƙasa to ba za ka yi komai ba
bayan ka gama makarantar gaba da primary ka je jami'a ne
ban je jami'a ba domin lokacin na samu matsala a wajen WAEC so da na samu wannan matsalan sai na tafi Ministry of Social Welfare in ce musu ni fa ina son yi aiki sai ya ce da ni to aikin me kake so kai na ce ni aikin gidan radio nake so ni domin lokacin ina sauraron Radio Nigeria Kaduna kuma muryoyin da nake ji suka karfafa ni in so aikin gidan radio
ka samu aikin gidan radio a lokacin
kwarai na samu aikin gidan radio lokacin Alhaji Adamu Miso shine GM ya canje in same shi da naje sai ya ce to kai malam na baka aiki ya za ka yi ta zuwa aiki nace a to ai baka yi tambayan tun daga farko ba ya ne ta zuwa makaranta primary har na yi secondary yace ka ka da ni nace to ka gama primary nace eh ka gama secondary nace eh ina takardu na mika masa yace mun to ai ya kamata in tafi makarantan gaba nace eh ina son tafi makarantan gaba amma sai na yi aiki tukuna sai ya kira sakataren company na gidan radio Bauchi sai ya ce da shi a ba da wannan aiki ya ce to bari mu hira da shi sai muka dan hira da shi sakataren bayan dan lokaci kadan ya ce to gobe ka zo ka karbi takardun kama aiki to na fara aiki anan
wani matsayi aka baka
suka bani telex operator
shine me kenan a lokacin
wani na'ura ne na daukan labarai na je na ga sakatun machine
to yanzu kuma zamu je birnin Yamai na jamhuriyar Nishar inda kungiyoyin na kasassu daga jihohi takwas na wannan kasa suka gudanar da wani taron kwanaki biyu domin nazarin hanyoyin da za su taimaka wa na kasassu masu sana'ar hannu wajen shigar da kayayyakin da suke kerawa a kasuwannin kasar har ma da na waje a sakamakon lura da rashin cinikin da suke fama da shi in ji su Malam Zubairu Abarshi na daga cikin mahalartan wannan taro
eh to mun yi taro ne saboda mu yi tunani bisa kan ayyukan da muke yi abubuwan da ke sa kayan mu muna ganin kamar akwai wani koma baya cikin shi shine yau muke yin bincike akan shi mu ga menene dalilin yasa ƴan ƙasa kamar mun ga ba su amfani da kayan mu sosai wanda ya kamata wani lokaci kayan za a yin su har su tsuha bai da kyau ne tsada ne yayi menene shine muke son mu yi bincike akan shi mu hiddo babbar takarda wadda za a ci ga wanga dalili shine kaza wanga dalili shine kaza da yasa abubuwan gaba su danga ci gaba
bayan zama na wuni biyu tsakanin shi da yau akwai wani abin da kuka gano wanda ke hana kayayyakin ku samun shiga a kasuwanni
ka san komai sai da hali ake yin shi ya kamata na horko a ce akwai hali yin abu na biyu kuma ya kamata a ce kana da kaya na kwarai wanda in ka yi aikin kuwa za ya yabawa don ka akwai matsaloli kaman na wurare wanda ka san kuma in za ka yi ayyuka irin na hwata da sauransu suna son wuri mai kyau wanda an yi su ba za su saurin lalacewa ba su ne irin abubuwan da muke tattauna akan su mu gani ya ne za mu yi mu ciwo kansu
wani irin cikas rashin samun sayar da kayayyakin ku a kasuwannin kasar nan ke janyo wa su na kasassu da yake hanya ce da aka kirkiro tun fil azal domin raba na kasassu da sana'ar bara
muna ganin mu ƴan kasar Niger mun da son mu ga an ji an sayo abu daga kasashen waje mutunan ma ya hijin dadin ya ga abun ga daga kasashen waje an kaito da shi da ya sai shi na gida eh to shine yasa bayan wanga taron ya kare muna son mu yi kaman sensibilization cikin abu ga komin na Yamai haka saboda a tunasta mu mutane ga irin kayan da ake yi kuma ingantattu ne masu kyau in sun saye su taimako bi ne su kai ka sai kayan ka kai amfani da su mu kuma ka raba mu da mu je mu tsaya ga hanya mu yi bara ka gani shine wannan amfani abun muna son mu ga yamma al'umma su san da wannan
zagaye za ku shirya domin wayar da kan jama'a akan wannan matsala
insha Allah wannan zagayen muna cikin batun shi eh bai ida tabbata da kyau ba ta kuna muna lisa yi akan shi yanda za a yi shi saboda al'umma su saurare mu su ji kukan mu
wasu na korafi akan cewa ababen da kuke kerawa sun yi tsada. Shi wannan zama bai tsaya ya tantauna yadda zafi yadda kuke saka farashin kayayyakin da kuke kera ba.
To yanzu ina dauka maka misali duk kayan da muke saida kuma muna da farashin su a kasuwa. Babu wanda dai ma ya kai rabin namu. Duka namu kudin shi yana kasa fiye da wayannan. Saboda duk abun da kake yi ya kamata ka san naka kuma ka san na kasuwa ya yake. Shine marketing in baka san ya ne na kasuwa yake ya ne naka yake ba kenan ba kasuwanci kake yi ba. Kenan muna da labarin kasuwanci, muna da labarin ya ne abun yake sai dai kira dai ne muke ga ƴan ƙasa. Mun san akwai da yawa suna son su sai abun waje. Me ko na gida yana da unhwani ya unhwani kasar ka kuma shine
ina maganar inganci kalite wata kila abubuwan da ke shigowa daga kasashen waje ɗan Niger na musu kallon sun fi wadanda ake kera cikin gida inganci.
Yanzu ina dauka maka muna yin kaman balo wagga da ake bugawa kwallon kafa wagga muna yin ta me ai kuma ba nan muke sayan kayan ba kayan daga turi ake hitowa da su aka yi suna a saida muna kenan ba laihin kaya ne ba laihin kaman daga remu ne mutane sai da son dai kullun abun dai a ce daga wani wuri ya hoto. Sinon kaya muna da kalite duk wanda ya kamata in hwata ce wanda ake yin sak da wani santir wani takalmin hwata da sauransu duka da kuma mata waɗanda suke yin mke-mke da sauransu mu duka abun da muke yi muna son mu yi shi ne mai kyau don saboda ka arena mu.
To masu sauraro a nan za mu ja birki wa shirin na yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan hira da ma wacce wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da Fred Manjak a Abuja. Yanzu kuwa a madadinta da sauran abokan aiki da kuma su bakin shirin na kasa na yau ni Sule Mumuni Barma ke muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.
To a gaishe ku duka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwas Abbas da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana a wannan mako.
Za mu soma sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Custodians. Shirin nan na yin shuka domin abinci da ayyukan yi ya samu nasarori bila adadin yayin da kasar Ghana ke aikewa kasashe makautarta abinci. Har yau dai a wannan jarida wannan labarin ne da ke nuna cewar tsohon shugaban kasar Ghana Akufo yayi bukin cika shekaru 80 da Independent. Kasar Ghana ta amshi kudi $57 million gudunmawa daga kasar Japan domin yin gyara na wasu hanyoyi da ake cewa N8. The Independent har yau ta ruwaito cewar ma'aikatan nan ta kwana-kwana na yi wa ɗiyan Ghana kashedi game da yin amfani da abin kariyar da ake cewa burglar proof a cikin gine-ginensu. The Publisher, mambobin majalisa sun yi amanna da yarjejeniyar nan na yin amfani da jiragen sama wurin gabatar da aikin kiwon lafiya. Sai dai ƙungiyar likitoci na ƙasar Ghana sun ɗaga jan tuta. Ghanaian Times. Kada ku amshi kyauta a lokacin Krismeti. Wannan wani kashedi ne zuwa ga ma'aikatar gwamnati cewar laifi ne babba ka amshi kyauta a lokacin wannan biki na Krismeti. Sai kuma wannan labarin inda jaridar ke nuna cewar masu gudanar da harkoki dai an killace su saboda sun kasa tabbatar da ishoran gine-ginen da suke ginawa. Har yau dai a wannan jarida ta Ghanaian Times wannan labarin ne an daure wasu ƴan fashi da makamai daurin shekaru 166. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne na gudunmawar kasar Japan na $57 million domin gyaran wasu tituna na kasar nan. Ɗan mulle ka babban jaridar kasar Ghana Daily Graphico wannan labarin ne a shafinta na gaba. Yandi ta shirya tsafuwa makokin yana. Jaridar ta nuna cewar an shirya tsaf-tsaf domin gudanar da makokin sarakan yankin da gomban nan da ake cewa yana su biyu a fadar masarautar da ake cewa Old Gbewa Palace da ke a Yandi. Inda nan ne gindin daular Dagbon a can jiha arewacin kasar nan. Ai mun leka shafi na 16 na jaridar wanda da shine zamu kammala sharhin jaridun. Akwai wannan labarin inda shugaban kasa ke fadan cewa muna buƙatar kwaikwayon nasarori ko kuma dai labarin nasara na kasar Japan. Shugaba Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya fada cewa kasar Ghana ta yanke shawarar ta koma baya ta baiwa tsarin tattalin arzikin nan na da baya wanda ke dogara akan agaji da sarrafa da kuma aikewa da danyun kaya ba tare da an yi sarrafa su ba. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sai ga gaishe ka, sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Abdu Mai Gora, Kampala, malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina so na kira ga 'yan uwa na 'yan Najeriya masu cewa gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta gaza wajen samar da tsaro, bunƙasa tattalin arziki da kuma ci gaban noma da kuma samar da aikin yi ga matasa. To gwamnatin jihar Muhammadu Buhari tabbas ta yi iya ƙoƙarinta, musamman idan ka kallaci arewacin Najeriya a wani hali ido isame shi kuma a wani hali yake ciki a yanzu. Harkar tsaro ta inganta inda garuruwan da 'yan Boko Haram suke mulki, musamman a jihohin Borno da Adamawa da Yobe, a yanzu babu su. To saboda haka zaman lafiya ya samu. Wannan kuma shiri na 'yan fawa na gwamnatin jihar Muhammadu Buhari, duniya hankali da tunani ya san matasa sun samu aiki.
Assalamu alaikum, ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira mutanen jihar Yobe mu haɗa kai mu yaƙi gwamnatin jihar Yobe, NPDP mu na Yobe. A ce shekara 20 gwamnatin jihar Yobe tana mulkan mu, babu canji. Duk ko ina an samu canjin gwamnati a arewacin Najeriya, amma mu Yobe mun zama koma baya. Har yanzu mutanen ƙauye ba za mu waye ba. Mu nuna kishin kanmu a ce wanda suka mulke mu jiya su za su mulke mu yau. Sai ka ce mulkin gado, dan Allah ina jan hankali da mutanen 17 local government na jihar Yobe. Mu kishi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi. Wallahi in mun ci zon B, mun ci zon C, mun ci gwamna fa a jihar Yobe. Tunda mun fi ko'ina population ɗin mutane. Ina jan hankali da mutanen Yobe dan Allah dan Annabi, wanda irin kuɗi 'yan siyasa suke ba ku ne. Ranar zaɓe ne da ake ba ku 1,000-2,000 kuke sai da 'yancinku ko sai da ƙuri'a. To wannan karan muna jan hankali da. Ya kamata gwamnatin tarayya ta gargaɗi da masu sayar da ƙuri'a, duk wanda aka kama shi a ci zarafinsa a mazaɓa, saboda ime ake sayar da mutane 'yanci. Mutum wani ya zai sayar da 'yancinsa a naira 500 ko 1,000.
Ra'ayoyin ku masu saurare, sai ku ci gaba da aikowa, sannan a hankali za mu riƙa gabatarwa kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To a takaice, jiya Laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari, bayan da ya faɗa wa alƙalin New York cewa tsananin biyayya da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatarwa da Cohen wato hukuncin kan laifuka masu yawa, ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu $280,000 domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da Trump da kuma yin ƙarya gaban majalisa kan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. Da yammacin jiya Laraba, 'yan majalisun dokokin Amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a matakin soja da take ɗauka a yakin basasar Yemen. Majalisar da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun kaɗa ƙuri'a amincewa da fara muhawara kan batun, inda 'yan majalisu 60 suka amince, wasu 39 ba su amince ba, suna goyon bayan gwamnatin Trump wadda take ta jayayya kan ɗaukar duk wani matakin da zai kawo cikas ga dangantakar Amurka da Saudiya.
To da tashin muhimman kanin labaran kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki daya, sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, inda har ma nan za ku ga labarin da muka bai buga akan wannan batu na auren dattijo da yarinya da aka ce shekarunta ba su kai ba. Kuna kuma iya sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.